یو شاشی د بچان وروه شکر چې ګورې د دې ګورزه اګنده وکړي زریا ولې دا چې دا بیا نو چې کوکو شکر چې ګورې د شرنګا شیدا میلادیا زمو ته ګورو کله چې موږ ځای اکر ته سوچو الاحزاب تفسیر القران د چې وخت سره او انا مسلاتي بقى مسير الانصار قوم واقلوا في الجبل جابا بي ناجيدا يوم ذو تشي اتشون السورة آيات يوم شابي اكو ورد الله اللي هي كفروا اشير نبي الافوال ورد الله اللي هي كفروا لربهم لم ينالوا خيرا وكفروا المؤمنين والكتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
الله مدوكين سركي چكين گاتر دهي وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم اوانا مبنياكي جا مسلم چي يهي بياني اكن تاريخ سشيني ياكي الاحزاب الله الاباد الابادي dangane da waɗannan manya-manyan rundunoyi na kafirai da Allah ya kore su da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa daga Madina ta hanyar iska da ya aiko musu da runduna aljunudul ilahiyya runduna ta Allah ta mala'iku da tsoro da aka sa musu a cikin zukatansu da ba dan Allah ya sanya wannan annabi ya zama rahama ko jin kai ne ga wannan al'umma ba to da wannan aiki da Allah ya yi na mala'iku da iska da Allah madaukakin sarki ya afko wa waɗannan kafirai to da an daina jin duriyarsu an kuma daina jin wato labarinsu saboda Allah ya yi alkawari shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana cikin al'umma to Allah bai halakar da mutane ba dan da ba da wannan alkawarin da Allah ya yi na cewa makallahu bi yu'adhibuhum wa anta fihim ba Allah ya ce bai musu azaba azaba ta isa ta karawa ta tumfukarwa gabaɗe ba inda annabi yana rayuwa a cikin mutane da musulunci da kafiransu ba to da wannan runduna da Allah ya aiko ba karamar runduna ba ne a yakin azab da ta ƙarar da mutane don iskar nan da Allah ya turo da sai ta bi da sai ta fi wata iska da aka turo wa adawa arziki al-aqim amma Allah tabaraka wata'ala a hakan ma ya musu sauki ne su kafiran saboda su kafiran zamanin annabi ne da kafiran wani a zamanin wani annabi ne da labarin magana ba Allah ya raba zukatansu ya watsa su daban sun haɗu ne a kan son zuciya da ra'ayi na banza kamar yadda yau kafirai a duniya suke iya haɗa kansu akan tsabar ra'ayi da zalunci da son zuciya don a cuci wata ƙasa daga cikin ƙasashe na musulmi ko don a saci dukiyar wata ƙasa daga cikin ƙananan ƙasashe wanda ba ta da gata suna iya haɗa kansu don su biya wa kansu buƙata su kashe wanda za su kashe su kwashe abin da za su kwasa na dukiya daman su ƴaƴan haram ne cin haram ba komai bane a wajensu haka waɗannan kafirai da suka yi wa annabi taron dangi akhlaq ne min qabaila shatta ahzab ara ƙungiyoyi da ra'ayyuka suka haɗu gabaɗe kowa ya yadda don su yi fada da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce bari za mu yi maganinku, shi ne su ma Allah ya turo musu runduna ta iska kamar yadda suka zo da rundunarsu, aka turo musu iska, aka turo musu da mala'iku. Allah ya juyar da kai don su kha'ibi da khasirina, suna taɓaɓɓu masu asara, suna cikin tushi da ƙullatar annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Suka koma gida ba tare da sun samu biyan bukata ba, gayya tsiya ta ƙare a harkar tsiya ta watsi a banza. Suka koma da asara, sun yi asarar dabbobi, sun yi asarar kudade da abinci da suka tanada duka don su yi fada da musulunci. Haka suka wayi gari, suka ci gaba da jin ɗuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutar la ilaha illallah tana ta ja a duniya. Da aka fada da addini, fada da shari'a, babu riba a ciki. A dama ba a ci riba ba ballanta na a yau. Sun himmatu tun a wancan lokaci don su kashe annabi, don su yi isti'sal na jeshi ɗinsa, su tumɓuke sojojin annabi gaba ɗaya, a yi musu wato kisan ƙarshe, a tsintsince su gaba ɗaya. To da mu malamai suke cewa duk wanda ya himmatu da wani abu ya ce zai yi, to fa sai ya aikata wannan. In kaga bai yi ba, to sai dai wani taimako ne Allah ya yi wa waɗanda suke mutanensa bayansa, ya kare su daga sharrinsu. Shi yasa Allah ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaibihim, Allah ya juyar da waɗanda suka kafirta da fushinsu da ƙullata da ƙin annabi da suke yi, suka juya. Lam yanalu khaira, ba su samu wani alheri ba. Wa kafallahu almu'minina alqital, Allah ya isar wa mu'minai yaƙi. Allah da kansa shi ya yi wa mu'minai wannan yaƙi. Lam yahtaju ila munazalatihim wa mubarazatihim, ko haɗuwa ba a so aka ba a haɗu ba, ba a yi mubaraza ba, iska kawai ta baza su. Dama mutanen banza ne, mala'iku suka firgita su. Kafallahu wahda, Allah shi kaɗai ya tsaya wa mu'minai ya taimake su. Wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda, ya taimaki bawansa Muhammadu ya rushe runduna ta kafirci. Wa a'azza junda, ya kuma ɗaukaka rundunansa sojojin musulunci. Ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta addu'a, ya la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda fala shay abada. Haka annabi ce wannan addu'a riwayar Bukhari da Muslim. Abdullahi ibn Abi Aufa yace manzon Allah yayi addu'a akan waɗannan runduroni na kafirai. Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Wannan ita ce addu'ar da annabi ya ta yi a wannan yaƙi. Ya Allah mai saukar da rintafi, ya Allah mai saurin yin hisabi da hukunci, ka rushe waɗannan rundunoni na sharri na kafirai maƙiya Allah masu fada da musulunci. Allah ka kakkarya su, ka rusa su, ka girgije su gabaki ɗaya. To shi ne Allah ya karbi addu'arsa. Allah ce wa kafallahu almu'minina alqital, Allah ya isar wa mu'minai yaƙin. Aka daina yaƙin tunda Allah ya ɗauki nauyi, ya kore su, ya taimaki musulmai, ya yi wa musulmi yaƙi, kuma ya ɗaukaka su ya fidda annabi kunya da munafukai suke nema ya shiga cikin kunya. Manzo Allah ce al'ana nabzuhum wa la yabzuna, yanzu ne za mu yaƙe su, su kuma sai su yaƙe mu don mun samu taimakon Allah. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah ya kasance mai ƙarfi, qawi, azizan, mabuwayi mai rinjaye, bi haulihi wa quwwatihi, da dabararsa da ƙarfinsa. Ya juyar da su kha'ibina, la yanalu ko lam yanalu khaira, ba su samu komai ba. Wa azzallahu al-islamu ahla, Imam Ibn Kathir ya ce Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai. Sadaqa wa'ada, kuma Allah ya gaskata alƙawarinsa da yawa annabi na taimako da ya ce zai masa. Wa nasara rasulahu wa abda, ya taimaki manzansa kuma ya taimaki bawansa. Wa lahu alhamdu wal minna, lallai Allah ya cancanta a gode masa kuma shi ne mai baiwa. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. نعم.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
الله مدوكي شنسركي يلفي بيان كسر دوان لنزل شينا يأكل أحزاب da irin abin da ya shimfida ya shiga tsakanin a Bani Qurayza na azaba na wulakanci da ya yi musu saboda munafurcin da suka yi da kuma warware alƙawari da kuma tsakaninsu da musulmi. Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab, Allah ya saukar da waɗanda suka taimaka musu cikin ahalin kitab, min sayasihim, kalmar sayasihim daga sisiyya ne, as-sisiyyatu shine duk wanda mutum ɗan adam zai iya shiga ya ba wa kansa kariya da tsaro, wurin da zai ɓuya, wurin da zai zauna don ya tsare kansa in an harbe shi ko in an yaƙe shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗanda suka taimaki kafirai akan musulmi, suka agaza wa kafirai akan musulmi, su ne Yahudu Bani Qurayza. Allah ya saukar da su daga gidajensu shi ne min sayasihim, amma ya yi amfani da kalmar sayasi yana nufin sisiyya, daga wurarensu, daga gidajensu, ba wannan kaɗai ba. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya jefa tsoro mai tsanani, ar-ru'ba shadid, suka ji cikin tsoron musulmi a cikin zukatansu. A san daga cikin nasarar yaƙi Allah ya sauke makonka ko baka da makami, sai Allah ya ɗauki tsoronka, kai ɗin mai raunin sai Allah ya ɗauki tsoronka sai ya jefa a cikin zuciyar abokin gabanka, ita burgita, ita zawayi kafin ku haɗu. Wannan taimako ne na Allah, yasa in ka zo addu'a kai ke ta roƙon Allah ka ce Allah ka jefa tsorona da firgicina a zukatan su wane, Allah ka gigita su, Allah ka watsa kashinsu, Allah karka ba su nasara a kaina, Allah ka taimake ni. Haka za ka yi ta addu'a in Allah ya jarabe ka da wani mugu da ya sa ka a gaba yana nema ya gabayanka. Allah ya ce ya raba muku su kashi biyu yahudu bani qurayza fariqan taqtuluna wani bangare daga cikin su za ku ta kashe su sune mazajen su wa ta'siruna fariqa wani bangaren kuma za ku ribace su sune ƙananan yara da ƴan mata su ribatattun yaƙi ne ku kashe mazajen su sannan kuma wasu kuma su zama ribatattun yaƙi wa auratakum ardahum Allah ya igadan muku da garin su da ƙasar su ay ardu ha'ula'i al-yahud wa zuru'ahum ƙasar su da gonakin su duk musulmi garurrukan su musulmi suka gaje bayan an kashe mazajen an ɗebe matan su sun zama ribatattun yaƙi da ƙananan yara da kuma gidajensu wa diyarahum wa amwalahum da dukiyoyinsu da suka gudu suka tafi suka bari da suka ji kashi suka wahala sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu aka ci samun kuɗi a cikin gidajensu ga tarin dabbobi da suka gudu suka bari duka Allah ya ce wa musulmi ku kwashe riba ne gado ne ku kwashe ganima shi wa ardan lam tata'uha da ma wata ƙasar da ba ku taka ta kuka je kuka yaƙi ba ay lam tata'uha ba'du bi qasdi al-qitali kenan ba ku ma taka kuka je da niyyar yaƙi ba ita ce Khaybar ko kuma wasu malaman suka ce a'a ba Khaybar ba ne ƙasar Farisa ne da kuma Rum Allah sai da ya ba wa musulmi Khaybar Allah ya ba wa musulmi Farisa ya ba wa musulmi Rum inda yau waɗannan ƙasashe musamman Farisa da Rum Faris kenan suna cikin ƙasashen da suke azabtar da musulmi kuma a duniya suka hana musulmi sakat duk inda za a yi wa addinin sharri to daga can ake ƙullowa su Faransa ba kyau Allah kare mu da sharrinsu shine wa ardan lam tata'uha wannan bishara ce ga mu'minai wasu ma taka suka je gurin ba amma Allah ya yi musu alƙawarin zai ba su nasara a kan abokan gabansu na waɗannan wurare Khaybar Faris Rum wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai iko ne akan komai ba abin da yafi ƙarfin Allah Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi ai bayan an dawo daga yaƙi na Khaybar ai na Ahzab injina na Aisha ta ce annabi ya dawo gida kurin ya cire rigar yaƙi kun san annabi yana da rigar yaƙi annabi yana da bulletproof yana da kayan fada da kayan yaƙi yana da sulke yana da garkuwa in za a fita yaƙi sai shi ma ya saka da shi za a fita ya hau dokinsa ya fita ta ce ya cire kayan yaƙinsa ya shiga banɗaki ya watsa ruwa ya yi wanka yana fitowa a banɗaki sai ga mala'ika Jibril ya zo ya ce ya Muhammad qad wada'ta as-silah ya Muhammad yanzu har ka ajiye makamanka ji kake an gama yakin ne wannan yakin saboda Allah ya muku taimakon ne muku kuna tsammanin an gama ne wallahi ma wada'nahu Jibril ya yi wa annabi rantsuwa ya ce ina ce maka wallahi mu mala'iku da ka gan mu ga mu a tsaye ba mu sauke makaman mu ba muna rike da su ba a gama fada ba fakhruj ilayhim tashi ka fita ka je ka samu waɗannan munafikan yahudawa da suke kusa da kai suka karya alƙawari a je a yi kansu su ma manzo Allah ya ce wa Jibril fa ila aina ina za mu tafi yanzu kuma Jibril ya ce hahuna can mana, ya nuna masa garin nan na Yahudawan Banu Qurayza waɗanda suka karye alƙawari suka ce amana, an yi alƙawari da Annabi da su na zaman lafiya, ba za a haɗa baki da su a cuci musulmi ko a yaƙi musulmi ba. Kafirai suka kewaya ta bayan gida suka haɗa baki da su, kurin suka karye alƙawari, kuma suna zaune a garin Madina fa. Annabi ya ba su wurin zama, ya ba su ƴanci, ya ce ku zo mu zaman lafiya, kar ku taɓa mu, mu ma ba za mu taɓa ku ba, kuma kar ku haɗa baki da wasu a yaƙe mu, mu ma ba za mu yaƙe ku ba, mun yarda kun yarda. Suka ce sun aminta sun yarda. Wallahi malam, wasu daga ƴan uwansu kafirai kudin sai suka karya alƙawari, su ne Banu Qurayza, ku riƙe sunansu, Yahudawa ne Banu Qurayza. Annabi ya dawo ya ajiye makamansa ya cire kayan fada, yana cike da baƙin ciki da damuwa, bai ma fara tunanin yaya zai yi da waɗannan, ga su kuma suna zaune a garinsa. Jibril ya ce in ku kun ajiye ko mutane kun ajiye kayan fada, to mu mala'iku mu ba mu ajiye kayan fada, ka me da sulkinka, ka shiga ban ɗaki ka yi wanka, ka me da kayanka, ka gaya wa sahabbai kowa ya me da kayan fadansa. Sai an je an yaƙi waɗancan tsinannu waɗanda suka karya alƙawari, aka haɗa baki da su, aka zo za a yaƙe ku. Wanda Allah ya ce wa sahabbai ku tashi mu fita, aka tashi wani sabon yaƙi. To shi ne nan da alarin ma ya karanta mana wannan ayar, wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim. Kaga alladhina zaharuhum dinnan, su waɗannan Yahudu Banu Qurayza su ne suka taimaki hum, waɗancan rundunoni na yaƙi mutum 10,000 na Ahzab dinnan. Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum, sai Annabi ya je ya fitar da su, ya saukar da su daga gidajensu, min sayasihim, shi ne daga gidajensu, I mean husunihim, daga shinge-shingensu da kango-kangonsu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ya sa tsoro a cikin zuciyarsu, su waɗannan Yahudu Banu Qurayza. Allah ya ce sahabbai suka bi kansu, wannan bayan mala'ika Jibril ya ce a fita a koma, kansu kenan, fariƙan taqtuluna, kuka yi ta kashe wasu daga cikinsu mazajen ciki, wa ta'siruna fariƙa, wani ɓangarensu kuma kuka ribace su a matsayin ribatattun yaƙi, kuka kwashe su kuka dawo da su Madina. Abinda ya faru shi ne rana ta yi, azahar ta yi, an shiga gida ana cikin gajiya, ana ta kwance sirdin dabbobi, ana ta kwance takuba da kayan abinci da aka tafi da shi na yaƙi na tanadi. Annabi shi kansa har ya shiga gida ya watsa ruwa ya ba wa mata kayan yaƙinsa, kawai sai ga shi sahabbai sun ji muryar manzon Allah yana shele yana cewa ku fito, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza, kada wani a cikinku ya yi sallar la'asar, yanzu ba mun yi azara ba, kada waninku ya yi sallar la'asar, a je a jira sai a garin Banu Qurayza, ku tafi ku je ku same su. Su waye Banu Qurayza? Wannan Yahudawa da Annabi yake da alƙawari da su kafin yaƙin Ahzab, aka kewaya aka haɗa baki da su, aka karya alƙawari suka karya alƙawari, bayan an gama yaƙin wancan an kori rundunar tsiya kafirai mutum 10,000 nan, sun saki jiki sun ɗauka an gama yaƙi. Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce je ka ce Muhammadu ya mai da kayansa waɗancan munafukan Yahudawa Banu Qurayza, a tashe su su bar garin. Annabi ya ce wallahi kun daina zama a Madina, ku fita ku bar garin. Sahabbai aka rintuma kun sai Banu Qurayza, mutanen nan kawai sai ne suka ga wani sabon shiri, sahabbai sun yi kansu. To a hanya ana tafiya, wasu daga cikinsu su sahabbai wato sai la'asar ta riske su a hanya kuma ba su karisa banu Qurayza ba sai suka samu rabuwar kai wasu suka ce jama'a tunda lokacin sallah yayi ba mu isa garin da annabi ya ce mu isa ba kuma ga la'asar ta yi mu tsaya mu yi sallah sannan mu ci gaba da buga tafiya shi ne abin da za a yi wasu suka ce ai annabi ya ce mana la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi bani Qurayza kar wanda yadda ya sallar la'asar a cikin ku in ba a bani Qurayza ba da haka mu ba za mu yi sallah ba ko magariba za ka zance mu yi mun isa garin nan ma yi la'asar mu yi magariba wasu kuma suka ce a'a ba fa haka annabi yake nufi ba yana nufin ai sauri ne kamar mutum ya aike ka wuri ne ya ce kai maza maza ka tafi wuri kaza kar ka bari la'asar ta yi maka sai ka isa wuri kaza ba yana nufin ko la'asar din ta kuskure ta yi maka a hanya kar ka yi sallah ba shikenan dai wasu suka yi sallar su a hanya wasu kuma suka bari sai da suka je banu Qurayza suka ce la nusalliha illa fi bani Qurayza mu ba za mu yi la'asar ba mun je garin Yahuda a can za mu yi kiran sallah mu kafa jam'i mu yi sallah labari ya zo manzo Allah ce ga shi wasu sun yi sallar la'asar a hanya wasu kuma sai da suka je banu Qurayza annabi bai zargi kowa daga cikinsu ba lokacin da aka tafi za ka yi tambaya ka ce to ina annabi ai binsu ya yi ai bai zauna ba binsu ya yi ya nemi wannan sahabi nasa makafon nan Abdullahi bin Ummu Maktum al'ama al-katif ya ce ina kake ce gani ya ce to zo yau kai ne gwamnan Madina ka riƙe Madina na tafi ni mun tafi jihadi mun tafi banu Qurayza makafo Abdullahi ibn Ummu Maktum ladanin annabi shi aka ba wa Madina gaba ɗaya in riƙe ta shi ne yake riƙe da ofishin shugaban duniya a wannan lokaci ba ma shugaban ƙasa ba malamai suka ce tarbiyyar da annabi ya yi wa sahabbansa kowane ɗaya a cikinsu in ta rikice zai iya zama shugaba kuma jagora kowane ɗaya in ta rikice za a iya tura shi a ce bismillah kuma zai yi successfully haka bawan Allah nan ya karɓi Madina wanda Allah ya ce ina Ali bin Abi Talib yanzu jama'a ina muku bayanin kuma mun shiga yaƙin banu Qurayza ne kuna tare da ni muna bayanin yaƙin banu Qurayza su waye banu Qurayza wannan Yahudawa da suka karya alƙawari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka haɗa baki da kafiran duniya don a cutar da addini a kashe annabi a karanta musulunci kuna zaune a garin mutane kuna cin moriyarsu kuma ana haɗa baki ana munafurci don a kashe mutane Aliyu ya ce gani ya ce ɗauki tuta don ba a tafiya yaƙi sai da tuta ya ba wa Ali bin Abi Talib ya ce riƙe tutar la ilaha illallah ka ja zuga a bi ka a tafi maza yanzu ga shi an isa garin banu Qurayza annabi ya ce ku kewaye garin gaba ɗaya abu na farko da aka fara yi banu Qurayza datsa garin aka yi aka kewaye su kar ku manta shi ma ɗin annabi da shi da sahabbansa a jiya da shekaran jiya Yahudawan nan da kafirai mushrikai da gayyar kafirai suka taho mutum 10,000 nan a Ahzab ai sun kewaye Madina gaba ɗaya to yana daga cikin makidar yaƙi in an zo gari sai a kewaye gari a rutsa ku a ciki duk wanda ya zo kama ka a gidanka ya kewaye gidanka ba inda za ka yi fitar zancen ka ya ƙare sai abin da Allah ya a ayyubin ka maka wuta ne a ayyubin rushe gidan ne a ayyubin shiga gidan ne ya maka kamun kazar kuku duk dai abin da ya maka ne shi kai ka jiyo amma mai ƙarfi wanda yake da fawa ya san yaƙi ko an kewaye shi zai buɗa kuma zai fita annabi ya ce wa sahabbai ku kewaye banu Qurayza aka kewaye wallahi mallan haka aka zauna ana zaman tsoro aka tsare su sai da akai kwana 25 ana kewaye da garin nan yunwa ta dame su annabi shi ko rabu da su ishi ruwa ma ta ishe su ko rabu da su dole su fita su nemi abin da za su ci ai dabbobin su za su buƙaci ruwa za su buƙaci abin da za su ci daga nan zuwa kaza yunwa ma ta dan fito da su su ce ba za su fita su nemo abin da za su ci shikenan hali ya tsananta a gare su suka shiga kunci sai suka zo suka nemi a tattauna suka ce suna so a dora su akan hukuncin wato Sa'ad bin Mu'az shugaban al'ausu shi Sa'ad bin Mu'az shi ne jagoran al'aus wata ƙabila ce to da su Banu Qurayza sun taɓa ƙawance da su wannan ƙabilar aus din a lokacin jahiliya an taɓa ƙawance kun san ana yin ƙawance da abokantaka tsakanin gari da gari tsakanin ƙabila da ƙabila al'umma da al'umma sai a yi ƙawance to sai suka tuna can ai sun taɓa yin ƙawance da ƙabilar aus suka ce suna neman a ba su dama su hau kan hukuncin wannan sa'adin shi na cikin musulmi ne cewa ya faɗa wa annabi suna neman alfarma a yi musu hukuncin da za a yi musu amma a musu sassauci sun yadda sun karya alƙawari sun yadda sun ji munafurci sun ci amana suka ji a ransu cewa a yi Sa'ad bin Mu'az dattijo ne a cikin sahabbai kuma zai tuno da can muna da ɗan mutunci da ƙawance zai sauƙaƙa mana suka ce ai an taɓa irin wannan Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shugaban munafukai a dangane da mawalinsa Banu Qaynuqa'a yahudun Banu Qaynuqa'a ya je ya nemi alfarma annabi ya sake su ta dalilinsa annabi ya sake su to su ma suna tsammanin cewa ta dalilinsa shi Sa'ad bin Mu'az saboda wancan tsohon ƙawancen annabi ya musu alfarma ya sauƙaƙa musu saboda shi wannan Sa'ad ɗin suna ga Sa'ad shi ma zai koyi da abin da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya yi ba su sani ba ashe Sa'ad kan ba lafiya yana can an yi wa harbi a ranar yaƙin gwalolin nan da muka ce an gama an dawo gida to cikin harbe-harben da aka yi wani ya yi wa harbo kibiya cikin ƙarna aka harbe shi aka jikkata shi jini ya yi ta zuba annabi ya ce ku yi masa bukka a cikin masallaci na arinka gaishe shi kusa da ni da ya'u da mumin ƙari shi ne asibitin farko da aka fara yi a cikin masallaci na shi wannan Sa'ad bin Mu'az da aka yi masa rauni ciwo ya yi ciwo annabi ya ce kar ku kai shi gida ku ajiye min shi a masallaci a rinka masa treatment malaman asibitin su zo a masallaci a rinka mai treatment a riwaya aka ce idan jini ya rinka zazzagowa daga cikin wannan mutumin daga ƙarƙashin tantin sa kai jini yana gangarowa yana zubowa a cikin masallaci ciwo ya yi ciwo malam annabi yana zuwa yana duba shi Sa'ad ya yi addu'a ya ce Allahumma in kunta abqaita min harbi quraish shay'an fa abqini laha ya Allah wannan hali da nake ciki gani an jikkata ni yau gani namiji jari ne ina kwance a gado gani ban mutu ba Allah idan har akwai wani yaƙi da ka rage za a yaƙi Qurayshawa Allah ni dinnan ka sa ina cikin jaruman da za su ba da gudunmawa wa musulunci wajen yin wannan yaƙin ya Allah wa in kunta wada'ta al-harba bainana wa bainahum فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يا وبنجي إذن هر أنجم ياكيكما فكان مدسو الله ليكو إنا سو كنونا مني ولا أبدا ذنج دائي نمهوك هوشي نبقين جيتي أكام وأننا مقو تم أبو كننزما يهود بنو قريظة أبو نسكيمنا يا الله ليكو كنونا مني wani abu da zan ji daɗi a kan labarinsu sun cutar da mu ya Allah. Ka san waliyan Allah in sun yi addu’a Allah karɓa yake, kurin Allah ya karɓa addu’arsa. Sai ga shi da kansu suka ce su sun zaɓi a haɗa su da wannan mutumin fa da ya yi addu’a yake neman Allah ya ba shi daman da zai maganinsu, ba su zai ba. Suka ce shi suka zaɓa a cikin sahabbai ya musu hukunci wannan bi ikhtiyarihim talaban min tilqa'i anfusihim kenan. Zala ce Sa'adu kuka zaɓa? Shi eh Sa'adu muka zaɓa. Annabi ya ce ku je ku ɗauko Sa'adu da ciwonsa da larurarsa daga Madina ku ɗauko shi ku kawo shi gaban Quraiza. A lokacin shi fa annabin ba shi hukuncinsa ake nema ba. Ya ba su dama ya ce ku faɗi abinda za a yi muku kuma ku faɗi waye kuke so ya zama alƙali. Aka je aka ɗauko Sa'adu ya yahkuma fihim dan ya hukunci a cikinsu. Ga Sa'adu an ɗauko shi yana kan jaki a kan wakalla ba mota ba, ba jeep ba, ba furado ba, ba jaki. Dan aljanna a kan jaki yana cikin ciwo da jini. An yi masa shimfiɗa yaƙi ya tsaya cak kurin ana jiran me yi zai faɗa na hukunci. Annabi ya yi da duk hukuncin da Sa'adu ya yi ya je babu komai an yi masa alfarma. Annabi mai rahama annabi mai jin ƙai. Sai ga ƙabilar Aus suna zuwa suna ta neman kariya da shi ana ta rungumansa ana neman taimakonsa suna ya Sa'adu don Allah ka taimaka in Allah ya taimake ka don Allah innahum mawalika fa ahsin fihim waɗannan maula maulanka ne ka kyautata musu. Kai dattijo ne mai tausayi ne mai jin ƙai ne yau kai ake jira hukuncinka ake jira akan wannan yaƙi kai mutum ne mai tausayi kai mutum ne mai jin ƙai. Wa Sa'adun sakitun la yaruddu alayhi Sa'adu da yayi shiru bai ce komai ba ba su san ba ya buga addu'a daman kafin ya zo ba san ba a nan yake a makogoro akan waɗannan mutanen da muna zaune da ku kuka ci amana aka haɗa waki da ku don a cutar da mu. Ba shi ya taho yana kan jaki ya fuskanto sahabbai suka yi ta damunsa su ‘yan ƙabilar Ausu ana ta mai kirari da yabo ya ce kai da Allah a saurara. Yace laqad ana li sa'adin Allah ta'khudahu fi llahi law matala'im yau lokaci yayi wa Sa'adu tsoron zargin mai zargi ko sukan mai suka bai zai sa ya ƙi hukunci da gaskiya ba a yau za ku ga hukuncin da Sa'adu zai a kanku. Daga nan jikinsu yayi sanyi suka ce tunda muka ji ya faɗi wannan kalmar cewa laqad ana li sa'adin Allah ta'khudahu law matala'imin yau fa Sa'ad lokacinsa yayi da zai hukunci baya tsoron zargin duk wani mai zargi ko suka mai suka. Suka ce kai jama'a abun ba kyau mu juya kawai zai mana ba daidai ba za mu ji ba daɗi. Suka ce bai zai bar mu ba. yayin da yazo kusa da haima tantin da annabi yake ciki annabi yana zaune a cikin tanti da tiji sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana kewaye da shi da makami a rike ana shirye shi ma yana cikin kayan yakinsa yana zaune ana jiran sa'ad ya zo sai ce zai magana da kowa ba a kai shi gurin annabi kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce wa sahabbai gashi ya hango Sa'ad yana tahowa kan jaki ce kunu ila sayyidikum fa anzilu ku tashi ga babban mutum ya zo ku zo ga shugabanku ku je ku saukar da shi daga kan jakin ku kawo mini shi ba lafiya an harbe shi ne a wancan yakin kunu ila sayyidikum a wata riwaya kunu ila sayyidikum fa anzilu to da wannan kumu ila sayyidikum din nan shine wasu suka dauki hukunci cewa ya halatta idan babban mutum ya taho ya zo wajen ku babban mutum ya zo wajen ku to sai ku tashi ku miƙe ku tariyo shi a taho a taho a taho a tare shi shine aka samu hukuncin tashi a tariyo wani babban mutum wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ai a cikin hadisin annabi ya ce fa anziluhu ku tashi ku je ku tariyo shi don ku saukar da shi daga kan mai jaki kenan ba wai ana nufin in wani babban mutum ya zo duk kowa ya tashi ya miƙe a mimmiƙe sharkwai-sharkwai kamar yadda ake yi a tsarin gwamnati ko a tsarin siyasa ko a tsarin wani abu mutane suna zaune idan shugaba ya zo kowa sai ya tashi ya miƙe a tsaye ba suka ce ba haka yake nufi ba wannan Allah ne ake masa shi kaɗai wa ƙomo lillahi bani ce ne don haka za ka ga wasu suna tashi wasu ba su yadda su tashi ba an fahimci wannan musulmi suka tashi suka je suka sauko da shi duk da a riwayar an ce izaman wa ikraman lahu don girmama shi da mutunta shi suka je wasu suka riƙe in babba ne a iya girmama shi saboda matsayin da Allah ya bashi a masa wannan ga shi ya zauna gaban manzon Allah ga Sa'ad ga annabi ya ce ya sa annabi ya ce ya sa inna ha'ula'i ka ga waɗancan yahudawa ka ga su can kad nazalu ala hukumika su sun ce suna so kai za ka yi musu hukunci akan wannan laifin da suka mana na kariya mana alƙawari da cin amana muna zaune da su lafiya suka hada baki suka ce a zo a kashe mu suka hada baki suka ce a kawar da daular musulunci gaba daya Allah ya ce yanzu in yaƙe su mala'ika ya turo ni ya ce Allah ya ce a fito ga mu yanzu amma sun ce kai musu hukunci annabi ya ce fahkum fihim bima shi'ta na baka dama ka je kai musu hukunci duk abin da ga dama ka faɗi abin da za a yi za mu tafi kawai Sa'ad ya kalli annabi ya ce wa hukumi nafizun fihim ya ce yanzu ya Rasulullah yanzu ni din ni ake jira hukunci na za a zartar da shi akan waɗannan mutane munafukai da suka mana munafurci annabi ya ce kwarai kuwa ya duba ya ce wa alaman fil khayma wa alaman fi hadhihi al khayma har waɗanda suke cikin wannan khaima din suwane manya-manyan su annabi ce na'am ya dada nuna wani bangaren su yace ni yanzu hukunci na shafi wa ala ha'ula'i har waɗannan ma in na faɗi hukunci ya rasulullahi duk za a yi a kansu wa ala man ha'una da wanda suke nan bangaren ma annabi ce da ya zo zai nuna ɓangaren da annabi yake ku duba girmama da zai yi nuni ya nuna ɓangaren da manzon Allah yake cewa kowa zai yarda da abin da na faɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kowa an yarda da Rasulullah zai nuna inda annabi yake wallahi malam bai iya juya fuskarsa ya kalli annabi ba sai ya kalli gaban sai yake cewa haddana nan ɓangaren saboda girman annabi zai iya kallon ya juya ya hada ido biyu da annabi ya nuna yake bangaren nan zai iya ba saboda tarbiya sahabbai suna son annabi Allah ka kara mana son su Allah ka kara mana son sahabbai Allah ka kara mana kaunar sahabbai ya Allah ya Allah waɗanda suke zagin sahabbai Allah ka shirye da su yana nufin wanda suke bangaren annabi manzo Allah ce hasu su ga hukuncin da su adalai yace inni ahkumu an tuqtala muqatilatuhum wa tusba dhurriyyatuhum wa amwaluhum ya rasulullah ba mu dogon turanci a duba duk wanda ya girma a cikin bazu ƙuraiza ya isa ya fita yaƙi mayakan cikin su duk wani mayaƙi a cikin su da ya kai mamarin yaƙi yanzu aka kashe shi ko daya kada a bari kananan yara da matan su a ɗebo su a matsayin ribatattun yaƙi a kawo su dukiyar su a kwashe ta gaba daya in ce na gama hukunci zan tafi ba lafiya annabi ya ce laqad hakamta bi hukmillahi ta'ala min fawqi sab'ati arqi'a ya ce sa'adu ka dace ka yi hukunci da hukuncin da Allah a saman bakwai ya hukunta abinda Allah ni ma ya ce a yi musu kenan muna jiran mu ji za ka dace da abinda Allah ya ce a yi ko ba za ka dace ba a wata riwaya ce laqad hakamta fihim bi hukmillah kai hukunci a cikin su da hukuncin Allah ne bai ci an gawa za su yi magana ce ko tsaye ba wanda zai magana to wannan shine illar munafurci wannan shine illar yaudara wannan shine illar cin amana a haɗa baki da kai bayan an shirya wani abu ka juya ka kewaya ka je ka bi wani bangaren da ba shi ba ne akwai haɗa shi ta yi zai zai kawai ga su an kewaye su ga su a gari suna gani kowa kawai ya yadda yau zai mutu da aka zo bincika su aka zo duba su an an ko yaro ana gani ya girma ko bai girma sai a ce a duba ƙasan marasa a gani idan aka ga yayi bakin gashi da yayi kauri ya fara girma ya balaga kenan shi ma mayaki ne a hada da shi wanda aka ga dan karami ne marasa matari abin nan babba gashi a sa cikin yara manzo Allah ya umarni ya ce a yi tono a tona ramuka fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bil akhadid فخدت في الارض اخاديد كما قال الله تعالى قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود رامكا رامكا النبي يقول فتونا رامكا فتونا رامكا كفار زبا سو دب لي رب الجن سو ازود سو غبادي ادوره ادوره حنوان سو sa su a rami a ɗaure hannuwansu a ɗauki takobi kawai duk wanda aka zura shi a ramin nan hannunsa a ɗaure a sa takobi a sauke kansa kawai haka aka yi ta zubar da su ka san su su nawa ne wanda ya ce su nawa ne mutum 700 ne zuwa 800 su 700 zuwa 800 duk wanda bai girma ba da kananan yara musulunci yana tausayin kananan yara da 'yan mata duk waɗannan aka ce ko an muku afuwa ku taho da dukiyarsu gaba ɗaya duka wannan kissar tarihin da Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa sauran malamai yana nan a cikin hadisai ingantattu da isnadai ingantattu kuma yana nan a cikin littafai na sira an yi bayani dalla-dalla walillahi alhamdu wal minna shine fassar wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله مكروه يا في من كرام يدور ما كان ليدي لمن أقوى يسأل جنة مكومن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام.